نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قدياغ ألا مألوكة سركي دا يقدر تترورم أولا مسلات نا مسجد الدعوة والإرشاد awannan anguwar ta cité député anan birnin niamey inda muke gabatar da karatun littafinmu na umdatul ahkam a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abunda muke karantawa idan ba manta ba har a yanzu muna a cikin kitabul at'imah kitabu al at'imah a yau zamu ci gaba da hadisin ina tsammanin hadisin Jabir bin Abdullah kahin mu ci gaba akwai tambayoyi guda biyu mai tambaya ta farko ta hito ni daga wata bakuwar lamba wanda ban san daga ina aka kira ne ba kuma lamba sun yi ta kira na sosai sai daga baya na samu na doki kiran to ga dukkan tambayar ana a cikin tashin hankali domin tambayar ita kanta tana nuna wannan kin wata mace mata ce ta bugo take cewa wata yarinya ce ta samu cikin shege idan aka ce cikin shege ma'ana ta samu da ba hanya ta addini ba to lokacin ta samu wannan dan sai ya kasance tana gamuwa da kalubale idan ta ji a école da kuma makaranta dan saboda abokanta suna kyamarta to dalilin wannan ita kuma wannan abun yayi tasiri akan ta na ba ta jin dadi duk inda ta je abokanta suna ware ta hatta ma akwai wanda suka kase mu'amala da ita tace ta shiga kunci da damuwa shine dalilin wannan ita kuma wannan yaron sai ta yi ampazone shi ma'ana ta sami shi pazon yaron ya mutu ba a gane da cewa ba ita ce ta kashe yaron sai da dai aka ga yaro ya mutu aka je aka turbudi yaro to daga baya sai abun ya shiga a cikin rayuwarta sosai kullum ba ta samun sukuni marmakin bayan ta kashe yaron ta samu sukuni sai ta kasa samun sukuni shine har ya kai ga ma abun da ta boye sai da ta kai tana bayyana shi to yanzu shine ta tambayi wasu malumai sun ce mata ai Allah madaukakin sarki ba zai gafarta zunubin ba domin zunubi ne mai girma tace amma wasu malumai kuma sun ce Allah yana iya gafartawa to tace shine aka bata lambata domin ta kira ta ji kakani wannan al'amarin nasu yake Allah zai iya gafarta mata ko kuma Allah ba zai gafarta mata ba to tabbas wannan tambaya ce mai daga hankali sosai wannan laihi ne mai girma kuma yana nuna wai abun a ce uwa ita da Allah ya sama rahama ta ƴaƴanta idan da Allah uwa bata ji tausayin danta ba wane ne zai ji tausayin shi babu idan har uwa za ta iya ma danta wannan to ina ga wanda buku hada komi da shi ba ina ga ƴan daba da suke tare mutane a hanya su kashe su su kwace abubun da ke a hannunsu kashe rai koda ko a ce karami ne koda ko a ce ba mai hankali bane koda ko a ce kahuri ne laihi ne a musulunci idan ba da haƙƙi ba shi yasa yazo a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ishtanibu sab'al mubiqat kuni sanci wasu laihuhuka masu girma masu saurin halaka mutane guda bakwai daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa qatlun nafs da kuma kishi da kuma kashe rayuwa ba tare da wani haƙi ba to kenan wannan laihi ne mai girma to amma dai duk girman laihi matukar dai mutum bai mutu ba a kansa kuma lokacin da ya mutu baya shirka to Allah yana iya gafarta masa dan haka Allah madaukakin sarki zai iya gafarta miki wannan laihin da kika yi domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah yana gafarta duk wani zunubi wanda bai kai shirka ba ga wanda ya so, amma kinan idan kika tuba Allah zai gafarta miki. Za mu fada miki irin maganar da wani dai daga cikin me yake da suna malumai na Yahudawa ya bada amsa a cikin hadisin da manzon Allah ya ba mu labarin wani mutum da ya kashe mutane guda nawa, guda 100 ba dai, a ƙarshe dai ya cika 100. Ya zo wajen malam mai ilimi ya ce mishi, ai man yahulu bainaka wa baina tauba, waye isa ya shiga tsakaninka da tuba, kenan Allah madaukakin sarki zai iya gafarta miki. Amma tuba yana da sharuɗa wanda sai kin cika su. Sharuɗan ki na dama, ki kulla aniya akan cewa ba za ki sake wannan zunubin ba. Bayan wannan kuma akwai jajirtaccen aiki a gaban ki. Me jajirtaccen aikin? Shine shi Allah zai gafarta miki laihin da yake tsakaninki ke da shi ne. Amma shi yaron dan anje lahira sai ya shako ki. A karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul takwir, wa idal mau'udatu su'ilat, al-imam al-qurtubi yake cewa ranar tashi al-qiyama duk yaran da aka kashe a lokacin jahiliya za su jawo iyayensu zo a gaban su, ce ya Allah a tambayi wannan iyayen nan me muka yi suka kashe mu, kinan laihin su, haƙƙin su yana mi? Yana a ranar tashi al-qiyama sai an hudda musu haƙƙin. Kinan Allah zai yahi miki ne laihin da yake tsakaninki ke da shi. Yanzu abin da yake saura shine ki kokarin yin ibada mai yawa, ibada tukuru wadda za ta iya yin dalilin koda an hudda ma wannan yaron haƙƙin shi yayi miki sauran abin da zai iya kai ki a aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, kayi tsoron Allah a duk inda kake. Idan ta lallabiya ta kwashe ka, ka saba ma Allah, to kai kokari sabon Allah nan ka bisa da aikin alkhairi, wannan aikin alkhairin zai kalubalanci wannan sabon Allah. Kenan ta dage a wajen ibada. Yana ɗaya daga cikin alama ta tuba na kwarai shine mutum ya yawaita ibada, ya yawaita istighfar, ya yawaita aikin kwarai musamman sadaka. Allah ya gafarta mu na gaba ɗai, ya kuma sa ma zukatan mu rahama da tausayi. Tambaya ta ƙarshe ɗaya ne daga cikin ɗaliban wannan makarantar ya kira akan cewa wani magidanci ne a gaban shi, yace a gaban shi akai abun, yace ma matarsa in dai wance ce shi ya yahi, to dada sai rigima ta kabri. To me yake nihi mi wannan kalimar? Wannan kalimar tana nuhin saki ko kuma kakani? An gane da kyau ko shine suka turo tambaya ya za a walwali wannan matsalar? Kun san irin wannan idan matar da mata mu sai ta ce shikenan ya sake ta, tace Allah baran ai ƙarya yake ya sake ta. An gane da kyau ko? Shi kuma shi yace bai saka ba misali, ko kuma yana iya cewa ya sake ta, wasu ce a bai sake ta ba. To wannan kalimar da ya faɗa mata tana sau in dai wance ce na yahi, tana ɗaya daga cikin kalmomin da malaman usul suke ce ma alkinayat. Me ake ce ma alkinayat? Wasu kalmomi ne wanda suke ɗaukar ma'anoni, ma'ana kalmomi ne masu bakin maciji, suna iya su ɗauki fassarori masu yawa. To irin wannan hukuncin su malamai suke cewa alkinayatu taftaqiru fi tarattubi athariha ila niyyat, alkinayatu taftaqiru fi tarattubi athariha ila niyyat. Idan mutum ya faɗi irin wannan kalmomin wanda suke iya ɗaukar ma'anoni masu yawa, to za a tambayi shi me kake nihi da wannan kalimar? To kenan abin da za ku yi masa kenan. Kenan za a tambayi sa da kace in dai wance ce kaya hi, me kake nihi? Kaya hi lahin da tai maka, ko kuma kaya hi kuɗin da kake biyar ta? An gane da kyau ko? Wannan shi ne. Ko kuma kana nihin ma'ana baka son ta karabu da ita ka sake ta? To wannan haka ne za a tambayi shi, shi sai ya fassara abin da yake a cikin zuciyarsa lokacin da ya faɗi maganar. Allah ya samu gane. Za mu zo a hadisin ina kyautata zaton hadisin Jabir bin Abdullah ne ko? An Abi Tha'laba jayyid. Malik ya cewa an Abi Tha'labata radiyallahu anhu, an karbo daga Abi Tha'laba يدر الله تكار تبتا أغريسا قال ياتي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله سيرا دا أمين چن الله سكار تبتا أغريشي يا حرمت لحوم الحمر الأهلية يا حرمت ناما جكين جدا. وانا حديث ينا دا علاقة دا حديثا دا موكا وچي إن دا موكا سايا موكا تتكي بياني دنگنا دا دمي يسا aka haramta cin naman doki. Mun yi bayani mai fadi akan wannan, yanzu duk wanda yake son wannan bayani yana iya ƙara bibiyan karatun da muka yi a wancan satin. A kenan ba sai mun bata lokaci a yanzu ba a wannan hadisin. Muka ce dai wannan hadisin yana bayani ne akan daga cikin abubuwan da suke haramun a ci su shine mi shine naman jaki. A hadisi na gaba malike cewa an ibni Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullah dan Abbas yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa yace dakhaltu ana wa Khalid ibn al-Walid na shiga ni da Khalid bin al-Walid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa baita maimuna a gidan maimuna yace fa utiya bi dabbin mahnudin sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da damu gasashe an ga yake ko damu gasashe fa ahwa ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nufaci biyadihi da hannunsa ma'ana ya nufaci hannunsa izuwa ga ya sa hannunsa a cikin wannan naman ya debo ya ci tunda an kama su ci a wannan lokacin faqala ba'dun niswati allati fi baiti maimuna sai wasu daga cikin mataye da suka kasance a cikin ɗakin maimuna suka ce akhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ku ba manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi labari bima yuridu an ya'kula da abun da yake so ya ci ku ga ya mishi menene yake so ya ci faqala sai faqultu sai nace ta'kuluhu ma'ana shi ibnu abbas yake cewa sai nace ma manzon Allah kana cin wannan huwa dabbun shi damo ne kana cin sa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya doki hannunsa falam ya'kul baiti ba fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah aharamun hu shin shi haramun ne ma'ana cin wannan damokin haramun ne qala sai yace la a walakinahu lam yakun bi ardi qaumi sai dai shi wannan damon babu shi a kasar mutane na ma'ana babu shi a garin mu fa ajiduni a'afuhu sai na samu kaina ina kyamar sa kenan ba dan yana haram ba a ni ina kyamar sa ne dan ba musabacin shi a wajen mu ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kamar misalin shimge ne da zawar ma suke ci shinge ake ce mishi komi ne wannan ɗan kananan abubuwa da suke yawo an doke ruwa mun san a shimge ko to kun gani zawar ma ana cin shi aka ce ko to kun ga mu Hausawa in ka kawo mutun shi zai gani ai kare yana shi ma to kun ga wannan shine to kenan sai manzo Allah yace dan babu shi a wajen mu ni ina kyamar sa qala khalidun sai khalid yace fajtarartuhu sai na jawo sa fa akaltuhu sai na ci abuna wan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yanzuru ilayya shi kuma manzo Allah yana kallo na mana manzo Allah na kallo ina ci mala yace al-mahnuz abunda ake nufi da al-mahnuz ay al-mashwi bir-radfi shine wanda aka gasa da dutsi yace ar-radfu hiya al-hijaratu al-muhmatu abunda ake cewa ar-radfu shine duwatsu wanda aka daidai ma'ana duwatsu wanda suke da hwadi wannan hadisin me yake karantar da mu wannan hadisin yana karantar da mu akan cewa a cin damo ya halatta an gane da kyau ko wannan shine kenan sannan kuma har yanzu wannan hadisin yana nuna mun da cewa yana da kyau a duk lokacin da aka kawo wani abinci ko kuma kaga wani abinci kana so ka ci ka tambaya ya yake domin a wata riwaya a me yake da suna Khalid yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qallama yuqaddimu yadahu li ta'amin hatta yuhaddatha bihi wa yusamma lah mazalla ya kasance idan aka kawo mishi wani abinci wanda bai sani ba to sai ya tambaya mi sunan wannan abincin sannan kuma da mi aka yi shi a ina aka samu shi don gudun mi na farko don gudun cin haram na biyu kuma don gudun cin abin da rayuwarka ba ta so don saboda kada kai amai ko kuma kai abin da ya kama da haka ashe sunna ne yana da kyau ba duk abin da aka kawo maka ba zaka yi halam ka canye an gane da kyau ko anan ne nake fadakar da musamman ɗan uwanmu da suke karatu a wajejen me yake da suna China da kuma wajejen America. Ina wannan magana ne dan saboda akwai da yawa daga cikin uwa wanda suke bibiyar karatun mu daga Shin da kuma me yake da suna America. Akwai da yawa da suke bibiyar karatun mu daga cikin su akwai wani me yake da suna malami da ake cewa Muhammadu Miko, yace anan wajen Lazare gidansa yake amma can yake da zama. A kira ne mini bayani yace duk lokacin da muke karatu yana bibiya, shine ya kira ne yace yana so a sa shi group na WhatsApp ta wannan hanya ce dai muka saba da shi. Bayan wannan kuma akwai wanda suke biyan mu daga Libya. Ina ganin wannan ne dan saboda mu san da cewa wannan abin da muke yi a kai tsaye yana amfanin mutane masu yawa, ko da yake ku wasu za su iya su yi zargin wani abu da abin da ya kama da haka, amma idan kai ka san dan me kake yi to ba za ka damu da wani zarge-zarge da za a iya yi ba. Akwai wasu samari ɗan Libya wanda har group suka buɗa da sunana dan saboda karatutukan da muke yi a zanturawa a cikin group kin, kuma dukkan karatun da muke yi mafi yawanci suna bibiyan mu a ta wannan kafofin na me yake da suna na Facebook. Akwai kaida a wajen maluman usul suke cewa tatabaddalul ahkam bi tabaddulil zamani wal makan, suke cewa hukumce suna caccanzawa da caccanzawan zamani da wuri. Hausawa ke cewa idan kidi ya canza rawa ma canzawa take, ma'ana addini yana tahiya daidai da zamani. Idan zamani ya zo da wani abu matukar da bai ci karo da asalin addini ba, to za a yi amfani da shi wajen yada addinin Allah madaukakin sarki. Kinan wannan rejo sosiyokin suna ɗaya daga cikin hanyoyin da a yanzu suke ɗaya daga cikin ɓangaren rayuwarmu wanda ya kamata a ce malamai sun ba da ƙarfi a wajensu wajen kiran mutane zuwa ga addini. Kinan a wannan wurin ina faɗakar da masu sauraronmu daga wajejen Shin da sauran garuruwan wanda suke a ƙasashen kafirai su zan lura. Idan an kawo maka abu kada ka hwada mishi a kai tsaye kai ta ci, kamar yadda na ba ku kissar wani mutum da ya ce a ƙasashen gwara wajen diga ko a wajen hudu ba na ba da wannan kissar. Ya zo ya isko ana cin malku, mai malku tana zaman tana zuba malku, sai ya ce a zuba mishi malku. Sai macen da ta kalle shi ta ga kawai alamun musulmi ne, ta san kun musulmai ba sa cin abinda take zuba mishi, abinda za ta zuba mishi. Sai ta ce malam kakaci karena, an gane da ke ko? Sai ya ce mata a bazan raina ba ke dai zuba mini, an gane da ke ko? Ma'ana yana ya aza tana nuhin kada ta sa mishi ga kaman ita mai tsada. Ya ce ba matsala bazan raina ba. Sai da aka sa mishi ta bari, sai da ya kare ci ya soɗe hannu ya ɗauko kuɗi ya muka mata. Kun ga maƙe ta ciya ko? Sai da ya muka mata kuɗi sai ta ce malam ka ci wuwu. Ai da sai ya zura hannu a cikin baki ya amayo abin da ya ci. To kun ga wannan da a ce tun harko ya tsaya ya bincika za a hada cikin wannan, ba za a hada ba, an gane da ke ko? Kamar yadda kuka ga Abubakar radiyallahu anhu an taba kawo masa abinci, dai akwai ɗaya daga cikin bayunsa da yake ma mukataba, ma'ana ka ba ka ce bawa ya kawo abu kaza in ya kawo ya zama da. To kullun idan ya kawo masa abu yana ci yana kamin ya ci sai ya tambaye sa. Wataran ya kawo masa ya manta bai tambaye shi ba ina ka samu. Sai bayan ya kare ci sai ya ce Abubakar yau baka tambaya ba ina na samu wannan. Sai ya ce kaga na manta ko ina ka samu wannan. Sai ya ce ai bokanci ne da nayi lokacin jahiliya, alhali ban ma iya bokancin ba, dan hwara ne nayi, to yanzu ku biyan dan hwara da nayi ne aka bani. Sai Abubakar ya sa hannunsa gaba ɗaya a cikin baki ya amaye ke wannan abincin, dan saboda ya ce yana tsoron ya hadu da Allah madaukakin sarki, a cikin cikinsa akwai me? Akwai abinci na haram. Wannan shine kenan. Kenan a takaice wannan hadisi yana karantar da mu cin dabo ya halatta, yana kuma daga cikin ladabin cin abinci, ka tambaya ina ne aka samu sa musamman in kana kwankwanto a kansa. Na gaba malai yake cewa an Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu anhu, an karbo daga Abdullahi dan Abi Aufa yadda Allah ta kara tabbata a gare sa, qala yati ghazawna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, mun yi yaƙi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa, sab'a ghazawatin, ya ƙuƙƙuka guda bakwai, na'kulul jarada, muna cin hwara. An gane da ke ko? Wannan hadisin ai ba ma sai an tsaya bayani ba ko? Me yake bayani cin hwara ya halatta ko? Wannan shine kenan. Kuma yana ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka mahimmancin hwara sai da aka bata wani hukunci na musamman. Shine yana ɗaya daga cikin abin da baya halatta a ce mushe ko? Mushe baya halatta cin sa ko? To amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce uhillat lana maitatani, an halatta mana mushe guda biyu bayan sauran duk an haramta su, sai ce alhutu wal jarad shine kihi da mi da fara an gane da kyau ko kinan wannan hadisin kada ya isa nuna muna falalar fara ashe duk wanda bai cin fara an bar shi an gane da kyau ko hausawa ke cewa fara naman naman talaka kuma wannan gaskiya ne musamman in ta sha tanka an gane da kyau ko ya sha dan mai mai kinnan kun gani za a debe lemi to kun ga dan manzon Allah ya tosa yama mutanen sa talakawa dama ya shi son talakawa shi yasa sai mi ya halatta muna fara ba sai ka yanke ba kuma sannan in ta mutu lahiyar kalau an gane da kyau ko wannan shine kenan aha sai mu zo a hadisi na gaba an zahadam bin mudarribin bin mudarribi aljirmi qala an karbo daga zahadam bin mudarrib aljirmi yace kun ga ga wani sabon suna ko so dai aka kawo sabon suna ina fadakar da su ina fadakar da ku shi kenan wannan shi ma suna ne mai kyau zahadam an gane da kyau ko da ka ji wannan sunan kuma ka san akwai karhi kenan duk wanda ya samu dan shi zahadam to sunan ma kawai zai ba mutane zai ba ragwaye tsoro kenan zai zamanto mai karhi insha Allah kenan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahadam yace zahadam kala yace kunna inda abi musa al-ash'ari mun kasance a wajen abu musa al-ash'ari fada'a bima'idatihi sai ya kirawo da akawo masa mai yake da suna ƙwaryar sa wannan zahadan ba sahabi bane tabi'i nake so in ce ba sahabi bane tabi'i ne kenan yace mun kasance a wajen musa al-ash'ari fada'a bima'idatihi sai ya kirawo da akawo masa ma'ida ma'ida kalima ce wadda a larabci tana dokar ma'anan abinci karan kansa kuma tana dokar ma'anan tabul na abinci an gane da kyau ko kenan shine ma'anan ma'ida kenan sai kirawo da akawo masa abinci wa alaiha lahmu dajajin sai kasance akan wannan abincin akwai nama na kaza fa dakhala rajulun min bani tamimillah sai wani mutum ya shigo daga cikin mutanen meke da suna bani tamimillah ahmaru wanda yake jan mutun ne shabihun bil mawali yana kama da maulayi mauloli sune ma'ana wanda bayu wanda aka enter kenan yana kama da bayun da aka taba enterwa fa qala lahu sai yace masa halumma matsomanan dan me yasa yake suka ce yana kama da bayu dan saboda bayu sun saba idan masu gidan suna ci abinci mi suna kuma dabra suna jiran su ida an gane da kyau ko to shi yasa shi ya saba da wannan bautar sai bai shiye kai hannunsa ba sai yace masa halumma zo manan fatalakka'a sai ya ƙara sha baya ma'ana bai taho ba fa qala lahu sai yace halumma zo manan kace yace fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin ni naga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa ya'kulu minhu yana ci daga gare sa ma'ana naga manzon Allah yana cin naman kaza wannan hadisi me yake nuna muna ashe ya halatta mi ya halatta cin naman kaza wannan shine kenan sai hadisi na gaba an ibn Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullah ibn Abbas yardar Allah ta kara tabbata a gare su annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa yace idza akala ahadukum ta'aman idan dayanku zai ci abinci ko kuma idan dayanku ya ci abinci fala yamsah yadahu to kada ya goge hannunsa hatta yal'aqaha har sai ya sude hannun aw yul'iqaha ko kuma a sude masa an gane da kyau ko manzo Allah yake cewa idan dayanku yake abinci kada yayi saurin wankewa ko kuma ya goge da wani mushuwar har sai ya sude ko kuma an sude masa an gane da kyau ko wani zai mamaki a sude masa ai a sude masa manan in kai dan gata ne a wajen uwar gida sai ta sude maka an gane da kyau ko kun ga wannan kuma sunna ne kun ga wannan sunnar wasu ba za su iya dabbaka ta ba ko wasu abun tausayi ba za su iya dabbaka ta ba so wane ne tuzurai ko ko da yake wani zai iya cewa to ai ina da budurwa zan sa ta sude mini to ai wannan ba sunna kai ba haram kai an gane da kyau ko to wannan shine kinan bambancin mai aure da wanda baya da aure duk mu'amalar sa da matar sa lada ce amma shi kuma wancan fa duk mu'amalar sa da wata mace wadda ba muharramiyar sa ba ba a cikin kaidi wanda musulunci ya kayyada ba menene a cikin haramci ake wannan shine kenan insha Allah nan muka zo kenan karshen kitabul at'ima littafi mai bayani akan abinci to anan ne kafin mu je a sabon babi ya kamata mu tattake bayani shin wasu wa'anne abubuwa ne suka haramta a ci idan muka lura anan ne kadan daga cikin abubuwa ne aka zana mana wanda suka haramta ko an zano mana jaki da doki da mi cikin abubuwan da suka haramta su bi ne kawai aka zano a cikin wannan kitabkin ko to kun ga kina akwai abubuwa da yawa wanda ba mu sani ba to abubuwan da suka haramta a ci su gaba ɗayan su suna ana dunkule su a cikin wasu ka'idodi guda goma idan ka rike wannan ka'idar to duk wani abu wanda bai halatta a ci shi ba za ka san shi an gane da kyau ko to ka'idodin su ne zan shiro muna anan na farko suke cewa ma kana fi aklihi dararan ko kuma ma kana fi tanawulihi dararan dukkanin abun da cinsa yakan iya cutar da mutum to kai tsaye cinsa haramun ne duk abun da idan ka ci sa ko ka sha sa zai cutar da kai to baya halatta kai me baya halatta ka ci sa anan mi zai shiga a ciki taba ko kun gani ko tunda in ka sha za ta cutar da kai zai shiga a ciki kwayoyi zai shiga a ciki mai ke da suna najasa kaman cin kashi ko abin da ya kama da haka idan kun ga shi ma cin sa haram ne dan saboda cin sa zai iya cutar da kai na gaba kuma cin fazon ko dan saboda shi ma idan ka ci zai cutar da kai duk abin da in ka ci zai cutar da kai to menene haramun ne cin sa an gane da kyau ko kuma ana nuhin anan abunda a al'adance an san da wanda yake cin sa zai mi zai cutar da shi a likitance an san da haka wannan shine kenan balle wani ya ce muna me yake da suna me ake ce masa wani ya ce ai an ce cin gishiri ma yana cutarwa kenan gishiri ma yana a ciki an gane da kyau ko to kun ga wannan al'adance da an ce cin gishiri yana cutarwa ko ba zai cutarwa me za a cewa bai cutarwa sai idan an wuce gona da iri kun ba kowa yake iya cutarwa ba kenan za a yi aiki da abin da yake mafi galibi ne a wannan bangaren amma mafi galibi duk likitan da zaka tambaya ta ba tana cutarwa ko bai cutar ba ta cutarwa me zai ce tana cutarwa an gane da kyau ko wannan shine kenan abu na gaba shine ma jaa an-nassu fil amri bi qatlihi min al-haywanat duk dabbar da dalili karara yazo akan hana kashe ta to ita ma mi ita ma wannan baya halatta a ci ta an gane ko to waje ba misalin dabbar da manzon Allah ya hana a kashe kwaddo jazakumullahu khairan yazo a cikin hadisi sahihi yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an qatli khamsin min ad-dawab manzon Allah ya hana kashe guda abubuwa guda biyar daga cikin dabbobi daga cikin su akwai me yake da suna tururuwa daga cikin su akwai alhudhudu daga cikin su akwai kwaddo daga cikin su akwai mi nan mun kawo kishiyar ne wanda akai hani akan kashe su wanda akai umurni akan kashe su shine nake so in ce an gane da kyau ko wanda akai umurni akan kashe su duk kwaro ko dabbar da aka ce baya halatta hadisi yazo akan cewa a kashe ta in an ganta to wannan cin ta baya halatta an gane da kyau ko zamu zo a wancan wanda aka hana a kashe yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsun min ad-dawab ko kuma khamsun min ad-dawab yuqtalna fil hill wal harab dabbobi guda biyar ana kashe su a cikin harami da kuma lokacin da ba a cikin harami ba daga cikin su manzon Allah ya zano al-fa'ara kusu an gane da kyau ko daga cikin su manzon Allah ya zano al-hid'a ita ce me yake da suna gahiya da hankaka da kuma kunama a wata riwayar akwai maciji a ciki an gane da kyau ko wannan manzon Allah ya ce a kashe su to kenan kai tsaye sai nuna cewa cin su menene cin su haramun ne da an ce dabba kaza an ganta a kashe cin ta menene cin ta haramun ne daga cikin su akwai al-wazak ita ce me ake ce mata mai yawo akan tsakaka an gane da kyau ko to ita ma kun ga cin ta haramun ne tunda nassi yazo akan cewa in an gansu a kashe su to wannan shine kenan ka rike wannan ka'idar duk abun da kashi Allah ya hana ci ko manzo ya Allah ya hana a kashe manzo Allah yayi umurni da a kashe shi in an ganshi ko Allah da kansa yayi umurni da a kashe shi to cin sa yana nuna menene yana nuna me yake da suna haramun ne domin da a ce cin sa halal ne to da ba za a yi umurni akan kashe sa ba, domin abin da ma za a nema a yi shine a yi kiwon su don saboda su haɓaka a samu a ci. Ka'ida ta gaba shine ma jaa an-nassu bin nahyi an qatlihi min al-haywanat, duk dabbar da nassi karar ya zo akan hana a kashe ta shine wanda muka dan fara bayanin sa, shine muka zano daga ciki tururuwa ko da kuma kudan zuma da alhuduhudu da me yake da suna kwaddo, mun gane da kyau ko? To wannan duka suna ɗaya daga cikin dabbobin da manzo Allah ya hana akan a kashe su, an gane da kyau ko? To kenan idan aka hana a kashe su ana nuhin mi? Ana nuhin hattacin su, tunda sai an kashe sannan a yi mi? Sannan a ci. Kun ga kenan wannan dabbobin baya halatta cin su. Ashe ya kai wanda kake karatu ashin kada aka hawo maka kwaddo ka ce a ai kwaddo cin sa halal ne, babu lahi bari ka dan taba, an gane da kyau ko? To wannan shine kenan. Kenan baya halatta cin kwaddo da wannan me yake da suna abubuwan da muka zano wanda manzo Allah ya hana a kashe su. Abu na gaba daga cikin abubuwan da suke baya halatta a ci shine ma tawallada min haywanin mubahin wa haram, shine dabbar da me yake da suna dabbobi guda suka yi tarayya wajen aihuwarta sai ya kasance guda ta halatta cin ta, guda bai halatta cin ta ba, an gane da kyau ko? Kamar jaki da doki su haɗu wajen aihuwa, idan suka aihi ɗa to a wannan lokacin ba za a mi ba, ba za a ci wannan ɗan ba. Kawar misalin mutum ne ya murƙushe wata akuya ya mata ciki, an gane ko? Ban san ni mi za a aihuwa ba. To irin wannan kun ga ko da a ce ma ɗan rago aka samu gudan ƙato za a yi layya da shi? Ba za a yi layya da shi, kuma ba za a ci shi ba, an gane da kyau ko? Kamar yadda na gani ba a jima ba a cikin Facebook, na gani sai da ma aka turo hoton an kama wani ya murƙushe akuya yana saduwa da ita, subhanallah. Wannan shine to da Allah zai karanta ɗauki ciki ba za a ci ba, don saboda cin nama mutum ya halatta bai halatta ba, cin nama akuya ya halatta, ya halatta ko? To halal da haram ne suka kwatse, sai aka mi? Sai aka haramta gaba ɗai. Dama ka'ida ce a wajen malamai usul suke cewa idza ijtama'a al-halal wal harami ghulliba janib al-harami, idan halal da haram suka haɗu to za a rinjayar da bangaren haram, an gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Da abubuwa guda biyu sun haɗu, halal da haram sun kwace, ba za a iya raba su ba, to za a yi mi? Za a rinjayar da haramun kin, sai a fasa yin abun. Kenan wannan shine kenan. Na gaba shine ma kutia min al-bahima wa hiya hayya, kamar yadda yazo a hadisi ma kutila min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayta, ma'ana duk abinda aka cire daga wata dabba wadda take a raye to shi ma wannan baya halatta a ci. Misali a wajen me yake da suna a wajen hilla ne, kamar yadda wani ɗaya daga cikin ƴan uwa ya faɗa mini muna karatun muwatta a jami'a da kuma wasu daga cikin buzaye, ina tsammani akwai buzun da ya ce mini haka, idan raƙumi wajen hilla ne ya yi ƙaton tozo to ana ɗebe ana rage wannan tozon, don saboda idan tozon ya yi akwai wanda idan tozon ya yi wa yana hana musu mata hiya, to sai a yanke wannan tozon, an gane da kyau ko? To wannan shine kenan. Akwai wanda suke ci, akwai wanda ba su ci, to kun ga a kai tsaye wannan tozon yana halatta a ci? Baya halatta. Kenan duk dabbar da take da rai aka katse wani abu daga jikinta to mi? Ya zan mushe, ba za a ci sa ba. Na gaba shine suke ce ma aljallala, duk dabbar da take aljallala to ita ma baya halatta a ci ta. Mi ake ce ma aljallala? Kullu hayawanin yataghadha 'ala an-najasat, shine duk dabbar da ya kasance mafiya yawan abincinta najasa ne, to baya halatta a ci ta, ko da ko a asali ya halatta a ci. Misali mu a wajenmu akwai akuyayi wanda su koda cikin kasuwa ne suke, cikin jibji ne suke koda yaushe, an gane da kyau ko? To irin wannan kun gani baya halatta a ci su, don saboda mafi yawan abincinsu menene? Najasa ne, ƙazanta ne, to suna daga cikin aljallala. A hadisi ƙarara manzon Allah ya hana cin jallala da kuma shan nonansu, domin su mafi yawanci inda suke samun jallala shine a cikin raƙumma, an gane da kyau ko? Kenan ka riƙe wannan ƙa'idar, duk dabbar da mafi yawan abin da take ci najasa ne mi? Baya halatta a mi? Baya halatta a ci ta, an gane da kyau ko? To tunda na faɗi wannan ka'idar na yi ƙwanƙwantan wani zai iya ci, zai iya kawo a cikin kansa ya ne zan can agwagwa, ko ba haka ba ne? Agwagwa ko? Jayyid. To kun ga a nan akwai matsala, jayyid to anan ne za a diba a gani agwagwar tsakanin cin najasa da kuma cin abincin da yake na kwarai wanne ne hewa a wajen ci misali agogin da kake kiwo a gida babu shakka akan cewa me mafiyancin abincin su menene tsarkakakke ne tunda da sa ake ba su ko da ruwa can ba a rasa bane in sun ga kazamta din sun samu gololon su shiga su yi ta kwadada to wannan shine kenan to irin wannan su babu lahi amma agwagin da suke su akan titi ne suke ko da yaushe abincin su dama shine gololon to irin wannan kun ga me baya halatta a ci su sun zamanto a cikin nau'i na me nau'i na aljallala kamar kwanaki da aka tabin wata tambaya ko wani ɗaya daga cikin mutane dan Niger ne a wajen kauyen Madawa da yake diga a wajen Burkina kun san Burkina akwai hillani sosai yake cewa me yake da suna ba ragunan su suna ba shanun su giya suka ce dan saboda yana tana buza su tana ƙara musu kitse suna saurin girma yana shanta shine turumin da tambaya ya ne amsar take in kuma ta mun ba da amsa ko kun ba da amsa dalilin wannan hadisin na aljallala to wanda yake so amsar kuma sai bibi ni ban ma san wane karatu bane daga ciki ban san lambar karatun ba balle in bashi dai to kun ga wannan duka a takaice za a diba giyar kullun sai sun shata tana a matsayin ruwan su suna shanta da yawa to idan suna shanta da yawa me bai halatta a ci su ba idan kuma ya kasance can ba a rasa bane to idan aka sai su ranar da aka san an ba su wannan giyar to za a bar su sai sun yi kamar wata guda suna cin abincin da yake halal sai a yi mi sannan a wannan lokacin sai a me yake da suna ya zamanto sun halatta a ci su domin wannan najasar ta mi wannan najasar ta kau wannan shine kenan a ka'ida ta gaba shine daga cikin abubuwan da ba a ci shine ma lam yuzakka zakatan shar'iyya dukkanin abin da ba a yanke ba yankewa ta shari'a duk abin da ba a yanke ba yankewa ta shari'a baya halatta a ci kinan kawai misali mi nan da mi zai shiga shine mushe da almunkhaniqa a lokacin me yake da suna me ake ce musu mushrikai suna da nau'i na yankan dabbobi shine za a kama dabba a makureta kawai za a yi ta yi ta imo a yi ta gumurzu da ita sai rayuwa ta tame sai rayuwa ta dauke an gaya da kyau ko shikenan an gama yanka to kun ga almunkhaniqa duk wanda aka makure an gaya da kyau ko ba ta halatta a ci domin ba a yanke ta ba yanka na shari'a sannan akwai daga ciki almutaraddiya ita kuma almutaraddiya ne shine za a hawa sama can koluwar dutse kace da Allah ke ta sai an haura dabba sama sai a wurgo ta kasa ta fado tana faduwa ji ka san ko kai ne aka tullo ai zaka dauke rai balantana dabba irin su kananan dabbobi inda dama jaki ne shine da yana da jimiri ko da kuma kare ina tsammani shi son da jimiri to idan ta fado jip shikenan sai ta mutu shikenan an kare yanka sai a ji kawai a hedi a gyara a ci to kun ga duka irin wannan ba sa halatta kamar irin misalin da muka bada kai na turai za a sa kaji a cikin daki guda sai a danna bito na me yake da suna na kuran da an danna biton nan na kuran sai da an danna shi sai su hara kara kit can sai a ji shiru ma'ana jini ya shanye ko shikenan sai a saki sai a huddo su a gyaggyara ko kuma daga nan ciki kai tsaye mashin din ta gyara kun ga wannan ba a yanke su ba yanka na me yanka na shari'a wannan shine kenan aha kenan duk dabbar da ba a yanke yanka na shari'a ba ba za a ci ta ba kawar misalin dabbar da aka yanke ba ambaci sunan Allah ba ko da a ce an yanke ta wannan baya halatta a ci ta na gaba shine ma ja an-nassu fi tahrimihi bi khususihi shine abunda shari'a abunda nassi karara yazo akan haramcin cin sa irin wannan kaman alade ko kaman jini kaman su jaki sun ga kun ga su wannan hadisai ne suka zo a karara akan nuna cewa me baya halatta cin su to duk abunda nassi karara yazo akan haramcin cin sa kenan yana shiga amin yana shiga a ciki domin akwai abunda nassi bai zo ba karara akan haramcin cin sa abunda ake nuni a nan shine kaman a kama sunan dabba sai a ce cin ta haramun ne to kun ga kadan ne daga cikin dabbobi aka yi hakan da an gane da kyau ko kadan ne daga cikin dabbobi yanzu misali idan muka dauki misalin me yake da suna misalin kwaddo da muka ce hal nassi karara yazo ya ce baya halatta a ci kwaddo bai halatta ba nassi bai zo akan wannan ba amma an dauke sa ne karkashin ka'idar duk abinda aka hana a kashe mi baya halatta a mi baya halatta a ci duk abinda aka ce a kashe shi to baya halatta ami baya halatta a cikin su sun zo nan ne akan umumu ne umumi ne na gaba shine kullu dhinabin min as-siba shine dukkanin dabbobi wanda suke da zaga shi ma mun taɓa bayanin sa a kwanakin da karatukan da muka yi a baya hadisi ne karar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu dhinabin min as-siba'i fa akluhu haramun duk dabbar da take da zaga to cin ta haramun ne me ake ce ma zaga shine dabbo shine wasu haƙura wanda suke gaban dabbobi wanda suke hitowa a haka da faransa me ake ce musu lai ha lai jayyid to haka ake ce musu sunan ma ni ban iya faɗin shi ba an gaya da ke ko to wannan shine kenan in duk dabbar da take da wannan to bari mu samu wanda za su ba mu misali misalin dabba mai wannan aha abul gani zaki da kura jazakumullahu khairan to kun ga cin kura ya halatta bai halatta barin tana da wannan zagar da zaki kuma to waje ban misali da abubuwan da suke a cikin gari aha kusu to kun ga kusu shi ya shiga a cikin abuwa guda nawa abuwa guda biyu kasancewa na ɗaya daga cikin abin da manzo Allah ya umarta ami ai musu kishan kisan kiyashi ko to haka kuma nabi ya shiga a cikin masu zaga ka abukan mu ko sun sha kusa Allah ya daga ni dai ban taba cin su ba ni lokacin kiyamar su nake amma lokacin abukan mu suna harautar su tuna cin kusa sosai to kun gani cin kusa baya halatta wannan shine kenan dan saboda sun shiga a cikin wannan abubuwan to daga cikin su kuma buka wani mai muhimmanci ba mazuru ko mazuku an ga yana kyau ko shi ma haka to shi ma mazuru a lokacin akwai abukan mu da suke cin mazuru musa dai ce ba su ci amma mazuru suna ci to kun ga shi ma ya shiga a cikin wannan an ga yana kyau ko wannan shine kenan to sai mu zo a kaida ta gaba shine kullu dhi makhlabin min at-tayr shine duk wata tsuntsuwa da take da al-makhlab al-makhlab shine kamar akaihu zaga zaga akaihu wanda suka lankwaso har tana harauta da su kamar irin su shahu ko da shahu da mi mikiya tana ciki ko da agullu sun san agullu to duka yana ciki su sai na san busan agullu ba to agullu yana ciki da miki mu kuma na ce mata mikiya duka guda ne ko jayyid kenan duka wannan dabbobin masu wannan horuta haka da baki ya lankwaso to duka suna shiga a ciki tantabara tana ciki aha tantabara ba ta ciki aha zomu to zomu a ganin ku aina za a sashi a cikin wannan a baya ciki zomu baya da wannan zaga yana ɗaya daga cikin abin da zai bambanta muku shine in yana da zaga kin ma akwai malaman da suke ganin sai in yana farauta amma ko da yake akwai malaman da suke ganin wannan ba ka'ida bace dalilin wannan ne malamai suka samu sabani akan halaccin cin me ake ce mata elephant giwa kun san giwa tana da haƙora wannan haƙoran da suke ai ba ƙahoni bane haƙora ne to wasu malamai suna cewa wannan haƙoran zaga ne wasu kuma suna cewa ai ko da zaga ne to ai ba ta harauta domin giwa ai haki take ci ko ganye take ci to kun gani dalilin wannan amma abin da yake alkhairi shine kawai a tai akan cewa inda tana da zaga shikenan an gane da kyau ko domin wannan shi zai hibaranta da mutun ya fada cikin abin da bai halatta a gare sa ba to wannan shine kaidodi guda nawa guda goma idan mutun ya haddace shi to ya san abin da baya halatta a gare shi yake mu zano su da sauri sauri ko yanzu idan muka zano ina son daga cikin ku duk wanda yake tunanin wani abu wanda yake shakkar halaccin cin sa ya tambaya sai mu gani ko kuma ko da ya sani yana ganin da ya bu sani ba ya kawo shi sai mu aza shi a cikin wannan kaidodin guda goma an gane da kyau ko zamu ga ina harko ma kana fi tanawulihi dararan dukkanin abin da cin sa akwai cutarwa ma ja annasu fil amri bi qatlihi min al haywanat dukkanin dabbar da nassi yazo akan cewa in aka ganta a kashe ta na gaba shine ma ja annasu fil nahyi an qatlihi min al haywanat dukkanin dabbar da nassi karara ya hana a kashe ta baya halatta a ci ta na gaba shine ma tawallada min haywanin mubahin wa haram dukkanin dabbar da aka aiwa daga dabbobi guda biyu wanda guda ya halatta guda bai halatta ba kaman albagla me yake da suna lokacin da muke muna karatun mu wadda a jami'a dalibai sai da aka shiga wanga yace daga cikin su akwai sunan da na haddace su ne suke cewa dokin jaki. Kun san dokin jaki? Shine wata dabba ce wadda ta hi jaki amma bata mi ba, bata kai doki ba. To ni alfadari ne, a yanda na sani ne alfadari kamar raƙumin daji ne ake cewa haka. Ha? Anya ko to shi jakin daji me ake ce mishi? To kenan yawa, to kenan ni sun ce min haka, nace musu a ni tun tasowa ta abinda nake doka alhadari shine ni yawa shi dai ne kenan mai kama to shi kenan jazakumullahu khairan. To masha Allah, kun ga yau masha Allah zittu shay'an min rasidi al-lughawi, na ƙara wani abu daga cikin abin gaki na kenan. Ni duk zama na alfadari jakin daji ne ake cewa alfadari, haka nake doka shi. To in ma dai shaki, to kun gani kuma ga wata sabon kalma masha Allah, shaki kenan. To ni kuma na ƙara muku shakin doki, an gaya da ke ko? Wannan shine kenan. To jazakumullahu khairan. To misalin shi ina muke shine na gaba, ma kuti'a min al-bahima, duk abinda aka cire daga wata dabba mai rai. Na shidda shine al-jallala, duk dabbar da mafi yawan abincin ta menene najasa ne. Na bakwai shine ma lam yuzakka zakatan shar'iyya, duk abinda ba a yanke ba yanka na shari'a. Na gaba shine ma jaa an-nassu fi tahrimihi bi khususi, shine duk dabbar da nassi ya kira sunan ta karara yace haramun ce. Na gaba shine kullu dhinabin min as-siba, duk dabbar da take da zaga. Na gaba shine kullu dhi makhlabin min at-tayr, shine dukkanin me yake da suna tsuntsun da yake da wannan akai hun zaga zaga. Wannan sune kenan ka'idodi guda nawa? Guda goma. To aha, yanzu zamu zo a yanda muka ce. Aha, azam yanzu ya kamata mu tsaya mu tattake bayani wace dabba ce kuke tsammanin ko kuke shakkar halaccin cinta. In yaso sai mu ci gaba. Aha, agwagwa mun kawo ta kenan, kun zo daga baya. Agwagwa muka ce hukuncin ta ya sha bamban ko tsakanin wadda ake kiwo a gida da wadda ake da wadda take mi kara zube. To wadda take kara zube kin nan ita na iya zaman towa haramun don saboda yawan abincin ta najasa ne, kenan za ta shiga a cikin aljallala. To aha, aku kuturu. To aku ina kuka sannafa shi, ina kuka sashi? Yana da zaga aku? Yana da? Yana da wannan baki, yana harauta. To kuma wannan kuma sai an nemi wanda suka saba shiga daji. Ah? Jayid. Yana harauta ko? To shikenan aku baya halatta cin sa. An gane da ke ko? Musamman ma dai da an ce dai akwai wannan zagar. To shikenan abu ya kame ki da suna ya kare. To sai mu zo na gaba. Aha. Aha, shine muka bada misali da shi, shine ma tawallada min hayawanin mubahin wa haram, dukkanin abinda dabba guda biyu guda ta halatta guda bata halatta ba suka hadu a wajen aihuwarsa, baya halatta ami, baya halatta a ci. Shine muka bada misali da wannan me yake da suna al-hadari kin? Ah, duka biyu sun halatta a ci su. Sai akai rago da akuya a kenan su yawa kenan. Kwankwantan ka jinsin ne ya bambanta ko? A wannan baya shiga jinsi, baya tasiri akan alhadari. Shi baya halatta cin sa, baya halatta cin sa. An gane da ke ko? Shine yawa, shine muka kawo ka'ida me yake da suna izashtama alhalalu wal haramu gulli bajanibal haram, idan halal da haram suka hadu za a mi za a rinja yadda haram kin dan saboda gudun fadawa a cikin haramun kin. An gane da ke ko? Wannan shine kenan. To aha, dabbar da aka yanke bata yanku ba, to ban gane ba, sai aka koma aka yanke ta. Damu. Aha, ba dai an yanke ba, jini ya huto. To shi kenan, yana da kyau ku rike wannan ka'idar, yanka in dai har jini ya huto
ko da kun sake sa ne sai da ya awa guda yana ta wulla wulla in ma sai da ya tashi ta yawon gari ne shikenan daga baya ya mutu shikenan ya halatta a ci shi mun gane nake ko da dai an ce jini ya hoto shikenan an gane nake a ana kuma a yanka ana haka aka hiso ma dan saboda a tausaya mishi yawwa yawwa so sai ana da yankin a maida a yanka aisha yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musallam yake cewa a hadisin yake cewa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha idan za ku yi yanka ku kyautata yankanku wal yuhidda ahadakum shafaratahu dayan ku ya dada yukar sa da kyau a lokacin yankan wal yurih dhabihatahu domin ya hutar da dabbar da zai yankawa an gane da kyau ko wannan shine zamu zo akwai kitab na musamman na yanda ake yanka zamu gani yanda sharuɗan yanka da kuma la dubba a wajen yankan karambiki ai naman daji ne ko shi yana harauta ko bai harauta yana harauta kenan yana da zaga yauwa to kun gani kenan baya halatta cin sa karambiki baya halatta cin sa aha cira cira ai an yana san cira yana harauta ko to kun ga shi ma duka baya halatta cin sa aha doki ina za ku sa doki a cikin wannan kaidodin guda goma na san sati wanda wuce baka zo ba ko wannan shi yasa yawa doki shi cin sa a kai tsaye ya halatta yawa ina ji kalmomi sai na cika kaina da su ga kalma gyado shi ma ban san shi ba ha alade to shi gyado ya ne yake a gyado ko shi ma yana farauta bushiya yawa jazakumullahu khairan bushiya ina za ta shiga aha ina tsammani a cikin wannan kaidodin bata shiga ko ina ba ha tana da zagogi to wannan dai ni dai ban taɓa bude bakin na gani ba a baku ha jayyid aha bushiya to ni wannan zagar dai ban taɓa lura da ita ba ta bushiya jayyid aha ha balbela dorina to kun ga bari mu zo balbela kun ga ita ma akwai matsala akan ta ko dorina yawa dorina ita a ina ake sata to ga wata ka'ida kuma shi kuma wannan ka'idar ta shahi abinda ya halatta a mi ne abinda ya halatta a ci shine an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anil bahri sai yace huwa alhillu maitatuhu shine tahurun ma'uhu alhillu maitatuhu ruwan sa tsarkakakki ne sannan mushen sa halal ne an gane da kyau ko kenan sai suka nuna da cewa dalilin wannan hadisi suka ce wannan hadisi yana nuna cewa duk abin da yake a cikin ruwa an gane da kyau ko komi sunan sa ya halatta a ci sa duk abin da cikin ruwa yake rayuwa mafi yawancin rayuwarsa a cikin ruwa ne to shi ya halatta a ci sa akai tsaye babu wani sai an bambanta kenan aladan ruwa ya halatta a ci ko bai halatta ba ya halatta a ci ha mushe alhillu maitatuhu shi kaman abinda yake a cikin ruwa kaman abinda an hudo shi daga cikin ruwa an gane da kyau ko sai yayin mushe ya mutu ba dai asali cikin ruwa yake rayuwa ba to shikenan kaman kihi misali an gane da kyau ko wannan shine abinda ake nufi ma'ana da dabba za ta mutu a cikin ruwa wanda asalin ta cikin ruwa ce kenan ya halatta a ci ta kai tsaye wajen farauta kayo farautar me yake da suna aladar ruwa a cikin ruwan ka kashe shi to ya halatta ka ci sa shine abin da ake nufi a shikenan hani amari'a an gane da kyau ko dai kaman kihi shi ai wannan shi ya hima abin ga wannan shine kenan insha Allah ah kada to wannan kada nan ne malamai suka yi kai kawo kun san dan me yasa malamai suka yi kai kawo akan shi dan saboda shi kada abu ne mai nau'in me yake da suna rayuwa biyu yana iya rayuwa a waje yana iya rayuwa a ina a cikin ruwa an gane da kyau ko ba ta jimawa dan ita idan ta bushe ma abin ga take yawa ba ta jimawa a cikin ruwa ba ta jimawa a waje sai idan ya zamanto mata tilas to amma shi dila yana iya me ake ce mishi kada yana iya jima ba a cikin ruwa ba inda zai iya ma shiga cikin daji yayi horauta ya komo cikin ruwa ya shiga to dalilin wannan ne malamai suka yi kai kawo a cikin jinsa wasu malamai suna ta akan umumi akan cewa duk abin da yake a cikin ruwa cinsa halal ne sai su ya halatta a ci wasu kuma suna ce a'a tunda yana rayuwa a waje bayan wannan kuma yana da mi yana da zaga an gane da ke ku sai suka ce to baya halatta a ci to irin wannan me yahi dacewa a yi ka shi yahi alkhairi an gane da ke ku wannan shine alkhairi ku rike wannan ka'idar a duk lokacin da aka samu gaddama a cikin wani abu a tsakanin malumai akan musamman idan ya kasance abun nan ba wai wajibi bane halatti ne wasu sun ce bai halatta ba wasu sun ce ya halatta in dai abun dai ba ibada bane an gane da kyau ko to shi in ibada ne wannan dole a bidi gaskiya a tantance da kyau amma in ba ibada bane kaman kayan sawa kaman abinci aka samu gardama tsakanin malumai kuma babu dalili karara to abun da yake alkhairi shine mutun yayi mi ya bar sa mun karanta hadisi manzo Allah ke cewa fa man ittaka shubuhati faqad istabra li dinihi duk wanda ya nisanci abin da yake shubuha an rasa tantancewa halal ne ko haram to manzo Allah ya ce duk wanda ya nisanci wannan yami zai kubutar da addinin sa wannan shine kenan abin da yake alkhairi lokaci yayi ko nan zamu dakata yau mun tsaya bayani dan saboda kenan sati mai zuwa sai mu shiga mu san zamu shiga a cikin babi na musamman inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah